like your friend. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballar sauran abokan aiki muke ga muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 1 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hafiz da kanin labarai.
To Sarfilu, Kamala Harris da Donald Trump sun yi musayar kalamai masu zafi kan yadda za a kula da mata. An gwabza fada a bangarori da dama a yankin gabas ta tsakiya a ranar Alhamis, inda aka kashe mutane da dama. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi kan karin samun kasashe da yankuna da ke fuskantar matsananciyar yunwa.
To kanin labaran duniya kenan aka saurara. Yayin da ake shirin gudanar babban zaben Amurka, kowace rawa kafofin yaɗa labarai ke takawa.
As president, I pledge to you to seek common ground and common sense.
Nan ɗan jarida din da gidan radio ne da na television ne ba sa ƙara ƙarya abinda baka faɗa ba su ce ka faɗa. Abinda ka faɗa din na fasu za su yi hayata. In na gyara ne an gyara ka, in na ɓata ne sai sun ɓata ka.
To sai a mana aikin afuwa. Haka kuma za a ji cewa manoma a arewacin Najeriya sun zargi makiyaye da ci musu zarafi da kuma ta'adi ga amfanin gonakinsu.
Abin da ya faru da mu kam gaskiya kokari ba zai ci ba. Saboda makiyayen nan yanzu amfaninmu yana ɗanye sharaf, sun zo sun samu misali harawa ɗanya wake bai nuna ba.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan. Sannan kuma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikire ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da za mu ji daga malamai. Amma fa yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniyar. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun yi tsokaci kan yadda za a kula da mata a cikin al'umma yayin da suke neman ƙuri'u a ranar Alhamis a jihohin Arizona da Nevada, jihohi biyu na kudu maso yammacin ƙasar da ake fafatawa a fagen siyasa.
As president, I pledge to you to seek common ground.
Harris kenan take fadawa mata cewa idan na zama shugabar kasa na muku alkawarin zan samar da maslaha kan matsalolin da kuke fuskanta. Yayin da yake nasa gangamin yakin neman zaben Trump ya ce,
He says that I want to take away Medicare and Social Security. That's a lie.
Ta ce zan soke tsarin kiwon lafiya na Medicare da kudaden ritayar ma'aikata. Ai kun san cewa ƙarya take. Asali cikin shekaru hudu na ƙara ƙarfafa su ne. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna Harris ‘yar takarar jam'iyyar Democrat da kuma Trump na jam'iyyar Republican sun yi kunnen doki a jihohin biyu. An gwabza fada a bangarori da dama a yankin gabas ta tsakiya a ranar Alhamis, inda aka kashe mutane da dama. Hukumomi sun ce makamai masu linzami da aka harbo daga Lebanon sun kashe mutum biyar a arewacin Isra'ila, ciki har da wani manomi da wasu ma'aikata 'yan kasashen waje hudu. Lebanon ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe akalla mutum takwas, ciki har da ma'aikatan lafiya shida a kudancin kasar. A halin da ake ciki, jami'an Falasɗina sun ce wani harin Isra'ila a yankin yammacin kogin Jordan da aka mamaye ya kashe mutum uku. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kuma kai hari kan wuraren ajiyar makamai da sansanoni a Siriya, inda ta yi ikirarin cewa ƙungiyar mayakan a baya-bayan nan ta fara ajiye makamai a kan iyakar Siriya da Lebanon domin yin fasakaurinsu zuwa Lebanon. Isra'ila ta ba da sanarwar ficewa ta gargaɗi ga mazauna Baalbek a gabashin Lebanon a rana ta biyu a jere. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a ranar Alhamis cewa tashe-tashen hankula, sauyin yanayi da matsalolin tattalin arziki na haifar da matsananciyar yunwa a ƙasashe da yankuna 22 ba tare da yiwuwar samun ci gaba a cikin watanni shida masu zuwa ba. Lamarin ya fi kamari a zirin Gaza, Sudan ta Kudu, Haiti da kuma Mali, inda miliyoyin mutane ke cikin mawuyacin hali na rashin abinci, ma'ana yunwa. A yankin Afirka, kasashe da suke fama da wannan matsala sun hada da Kenya, Lesotho, Namibia da Niger, waɗanda sabbi ne a jerin kasashe da aka fitar a wannan shekara. Tuni dama akwai Burkina Faso, Habasha, Malawi, Somalia, Zambia, Zimbabwe a cikin kasashen da ke fama da wannan matsala ta yiwuwar fuskantar matsananciyar yunwa.
To, in an jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan, yayin da babban zaben Amurka ke karatowa kowace rawa kafofin yaɗa labaran ƙasar ke taka wajen baiwa 'yan ƙasar bayanan zaɓe, kan wannan batun ne na tuntuɓi ɗan Najeriya mazaunin Amurka Alhaji Garba Suleiman Kiraku, madakin Samunaka da ke zaune a birnin Boston.
A takaice, wato rawan da jaridun Amurka da wato kafafen watsa labarai suke takawa a nan ya kasu kashi biyu. Na farko dai akwai masu goyon bayan shi tsohon shugaban Amurka, wato Donald Trump, wanda shi ma yana fafatawar takarar neman wannan kujera na shugabancin ƙasar Amurka, tare da wannan mata vice president ta yanzu,
wato mataimakin shugaban ƙasa,
Kamala Harris. To, akwai rabuwan kai akan waɗannan media, wato kafafe na watsa labarai, ko radio ne, ko television ne, ko newspaper ne. To, duk kawunan su ya rabu. In muka duba, za mu ga cewa idan a television ne, CNN dai suna kan gaba wajen duk wani abin alheri da wani abin kirki da ita Kamala Harris take so ta yi ma ƙasar nan na Amerika, suna nunawa, suna kuma caccakan duk wani abin ɓatanci da shi Donald Trump yake yi wanda suka ga ba daidai ba ne, suna nunawa. Kuma su can akwai wata tasha wanda yake duk Amerika kowa yana ganinta, wato Fox channel. Wannan Fox channel din nan ita kuma tana mara ma Donald Trump baya, duk wani kato ƙwara da yayi suna nuna ba laifi ba ne, kuma ya yi daidai, yana bisa ƙa'ida.
To, Haji Garba, idan na fuskance ka kan wannan rabuwar kawuna, ka ce akwai wato ɓangarori biyu, akwai masu sautin ra'ayi, akwai kuma masu tsauran ra'ayi. To, ta wace hanya suke haddasa rabuwar kawunan wannan? Kana nufin ta yanda suke yaɗa labaransu, ko ta wace hanya?
Ta yanda suke, ba su ba su rarraba kawunan jama'a ba. Wato, 'yan takara masu maganganu, kuma dole 'yan jarida su ɗauki abin da ka faɗi. Kuma a nan 'yan jarida ɗin da gidan rediyo ne, da na talabijin ne, da jaridu, ba sa ƙara ƙarya abin da baka faɗa ba, su ce ka faɗa. Abin da ka faɗa ɗin na fasu za su yi hayata. In na gyara ne, an gyara ka. In na ɓata ne, sai sun ɓata ka. Ba za su yi shiru ba.
Ta wace hanya Amurka ke samun labarai kan zaɓen Amurka? In aka cire kafofin yaɗa labarai, akwai wata kafa da suke samu banda wannan kafin yaɗa labarai?
Ƙwarai da gaske akwai, domin a nan, kamar yadda aka ce a Najeriya, zaɓe da aka yi a tsare, a raka, a kasa. To, a nan Amurka ai ya wuce ma a tsare, a raka, a kasa, domin wakilan kowane jam'iyya suna gindin wajen zaɓe, kuma duk ƙuri'ar da aka jefa ba za a ce a ga wannan Republican ko Democrat, kana jefawa mashin ɗin zai tantance wa ka zaɓa. Ka zaɓi Donald Trump ne, ko ka zaɓi Kamala Harris, zai jefa ya nuna ya kirga. Wani slip ne, yadda ka san ka je kanti ka sai wani abu a baka receipt, to haka nan wannan result zai fito. A wannan mazaɓa za a nuna ga mutane kaza ne suka zo suka yi zaɓe, ga mutane kaza ne wanda suka zaɓi Donald Trump, ga mutane kaza ne suka zaɓi Kamala Harris. Nan take za a nuna total ga wanda ya ci, saboda haka za su ɗauka, su za su fara yayatawa wakilan wannan jam'iyyu, ba ma sai gidan rediyo ya faɗa ba.
Alhaji Garba Suleiman Kiraku kenan, ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz Yara da kashi na biyu na labaran duniya.
Alkalai uku na Kenya sun ba da dalilai da dama na yanke hukunci a ranar Alhamis, inda mai shari'a Anthony Marima ya karanta wani sashi na hukuncin, inda ya bayyana dalilin da ya sa suka bari sabon mataimakin shugaban ƙasar da ke gabashin Afirka ya karɓi rantsuwar kama aiki. Muradin jama'a a wannan al'amari sun fifita abin da ke kundin tsarin mulkin ƙasa, wanda a kowane hali shi ne ra'ayin jama'a. Tun a farkon watan Oktoba ne, Majalisar Dattawan Kenya ta kada ƙuri'ar amincewa da tuhume-tuhume biyar cikin 11 da ake zargin tsohon mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua da aka tsige, waɗanda suka hada da keta kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma zargin cin hanci da rashawa da ya yi watsi da su a matsayin bita da kullin siyasa. Nan take shugaba William Ruto ya zaɓi ministan harkokin cikin gida Kithure Kindiki a madadin Gachagua, wanda lauyoyinsa duka suka kalubalanci naɗin. Kotun ɗaukaka ƙara ta dakatar da dukkan wani mataki har sai an saurari ɓangarorin biyu. Daga ƙarshe, yawancin dakarun Koriya ta Arewa da aka aika zuwa Rasha yanzu an jibge su a kusa da iyakar Ukraine, kuma ana sa ran za su shiga yakin da ake da Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa, a cewar manyan jami'an diplomasiyya Amurka da Koriya ta Kudu da kuma jami'an soja. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a ranar Alhamis cewa yanzu sun yi kiyasin cewa akwai sojojin Koriya ta Arewa kusan 10,000 gaba ɗaya a Rasha, kuma bayanai na baya-bayan nan sun nuna cewa an tura kusan 8,000 daga cikin sojojin Koriya ta Arewa zuwa yankin Kursk. Blinken da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin sun karɓi bakuncin ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Cho Tong-yul da ministan tsaro Kim Yong-yun a birnin Washington a ranar Alhamis don tattaunawa. Kawayen biyu sun tattauna batun barazanar tsaro, yayin da suke sa ido sosai kan yadda Koriya ta Arewa ta tura dubban sojoji zuwa Rasha.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka leƙa Najeriya kuwa, wasu manoma ne suka koka bisa ta'adi da makiyaya ke musu a gonakinsu, baya ganin manoman sun zargi makiyayan da kai musu farmaki da kuma jikkata su yayin da suke bawa amfanin gonakinsu kariya. Wakilin Murƙa Yabasha na ɗauke da wannan rahoton.
Nan muryoyin wasu manoma ne da suka shaidawa muryar Amurka farmakin da makiyayan suka kai musu a gonakinsu da ya yi sanadiyar jikkatar 15 daga cikinsu.
Abin da ya faru da mu kam gaskiya kokare ba zai ci ba, saboda makiyayan nan yanzu amfaninmu yana ɗanye sharaf, sun zo sun sa mu musari harawa ɗanya wake bai nuna ba, dawa ɗanya wake bata nuna ba, dole musara. A haka ma kana cikin sara makiyayi zai zo ya ce ka fita ka bar mai gona kawai in kana son ranka, sai in kayi magana su kashe ka. A yanzu sun harbe mana mutane, sun harbe mutane da kibiya da sara ya kai mutum 15.
Muna gona muna aiki suke shigowa, ni dai laifin da na musu guda ɗaya na ce su yi haƙuri da Allah su fita in na kama tarewa su shigo, ba abin da zan ɗauka suke banda iya dawon da wake da kara da sauran duk nasu ne. Suka ce mu iya magana da muka waje su kenan. Juyawan da na yi na ɗibi abu kafin in je in dawo don me na ja musu haka, shi ne ɗaya kuma gefe na ɗaya kuma gefe na ruga zan gudu ɗaya harbe ni a baya.
Khalil Muhammad Bello shi ne shugaban makiyaya takulan Allah a Najeriya, ya ce tabbas makiyayan na da sakaci yayin kiwo da dabbobinsu, wanda kuma hakan ne ke jawo suke yi wa manoman ta'adi.
Wannan ba dalgi ba ne, akwai makiyaya da suke wa manoma ta'adi wanda kuma ba daidai ba ne, musamman ma a daidai wannan lokaci da manoman suke kokarin girbe abin da Allah ya kore ya fuwace musu na daga noman da suka yi. Ko wannan din gaskiya ne, akwai waɗanda suke sakaci suke bata da amfanin gonar mutane ko ta hanyar barwa yara yin kiwo, ko kuma a'a dai kiwon da ba na ganganci ba, domin dabba ce a wani bi zai zama tana jin yunwa kuma sai ta dan kubce ta shiga gona ta dan taba amfanin gona.
Sai dai shugaban miyar ta Allah ta ƙasa Baba Usman Ingel Zarma na ganin rashin bawa makiyayan hakokinsu na daga cikin abin da ke haddasa rikici tsakaninsu da manoman.
Ke sa barnan gwanaki suka yi yawa dan hanyoyin nan wanda ake kira burtali da da dabbobi suke bi su kai ga mashayar ruwa ko su kai ga makiyaya, dukan manoma sun toshe su. Yau idan kika duba hatta kwalta da motoci suke bi, zaki ga manoma sun dauki gwanakinsu sun kawo dab da bakin kwalta.
Wasu dai na zargin manoman da barin amfanin gonakinsu ba tare da kulawa ta musamman ba, da yasa ake musu ta'adi domin karbar diya. Zargin da sakataren yaɗa labaran manoma ta ƙasa Muhammad Magaji ya musanta.
In kun ga amfanin gona na jeji bai gama bushewa bane kuma bai gama nuna bane, ba manomin da zai bar amfanin gonansa a jeji. amma su makiyayen ne wani lokaci ba sa jin gari.
Shugaban kungiyar kulan Allah Khalil Bello ya ce yanzu sun dukufa wajen daukar matakan da za su kawo ƙarshen rikicin da ya dade yana faruwa tsakanin su da manoma.
A halin yanzu nan muna kan fafutukar ganin mun shawo ka mun fadakar da mutanen mu makiyayen mu illar shiga gonakin mutane, muna cewa su kiyaye amana. Kowane dan adam ya kare haƙin dan uwansa, domin babu dalilin da wani zai shekara yana noma kai kuma ka zo ka sa dabba ta cinye da gangan, wannan din ba daidai bane. Kuma kullum muna gargadi ka kiyaye haƙin wani, Allah ya kiyaye naka.
Rikici tsakanin manoma da makiyaya abu ne da ke faruwa a duk shekara a ƙasar. Masana dai na danganta hakan da rashin daukar matakan da suka dace daga bangaren hukumomi. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Ruqayyah Basha, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Kamar kasar Amurka, su suna iya zaben jami'ar adawa idan manufar jami'ar ya dace da ci gaban kasa, ba wai na bin son rai ba.
Yanzu akan ganna kallon labarai na ji wai Georgia wai akwai wani fada-fada ma da kai shin ce to ai an komo gidan jiya kenan.
Wasu mafasa bakin siyasa daga kasashen Afirka kenan ke dire daren daddale dalla-dallan dalilan darajar siyasar Amurka. Wasu ƴan kasashen Afirkan kuwa cewa suke a gaskiya dai akwai manya-manyan bambance bambance tsakanin siyasar Amurka da kuma nahiyar Afirka.
Su suna bin doka, mu kuma a Afirka akwai kama kariya da ke karan kankin. Aka ce miki wannan siyasa ne, zaki ce ba siyasa muke yi ba.
Babban bambanci da ke tsakanin Amerika da Najeriya shine al'adar mu na siyasa da al'adar mu na demokradiya ba daya bane.
Sai dai kuma daya daga cikin masu sharhi akan mayan labaru a jamhuriyar Niger cewa yake ai sai da tsarin tsantseni da tsage gaskiya ne yasa siyasar Amurka ke ta
ba zan ce maka babu wani kawance hanci da rashawa, amma dai mutane ba suna zaɓe ba ne domin kuɗi, suna zaɓe ne don lalle-lalle sun yara ɗan takara yake zabawa da su.
Waɗannan ba so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za a cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar saki saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an toshe dukkanin wata baraka. Shiri na 193 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin kwakulo hanyoyin da za su sa siyasa da shugabanci su tsarkaka. Me yiwa kuma ganin tsarkin tsarin siyasar Amurka ne ya sa mafashin baki akan harkokin yau da kullum Malam Isa Mai Gora Jibrin Abbas na Ghana ya ganar da duniya darussan da Afirka za ta iya dauka.
Tsarin zaben shugaban kasa na kasar Amurka, akwai abubuwa da yawa da kasar Ghana da kuma sauran kasashe masu tasowa za su iya koya daga wannan tsarin. Lura da cewa wannan tsarin shike tabbatar da wato zurfafa mulkin demokradiya a kasar Amurka da kuma mika mulki a cikin ruwan sanyi. To ina ganin cewa kasashen Afirka da sauran rina a kaba ya kamata su koyi abubuwa da yawa na tsarin wato zabe na kasar Amurka. Lura da cewa kasashen Afirka al'umma ana zabe ne kan jam'iyya da kake so, amma ba duban manufofi. Akan haka kasashen da suka ci gaba kamar kasar Amurka su suna iya zaben jami'ar adawa idan manufar jami'ar ya dace da ci gaban kasa, ba wai na bin son rai ba. Akan haka ana warayin ina ganin na fi son Kamala Harris ta ci wannan zabe sabili da manufofinta na kawo ci gaban kasa da kuma shige da fice da bunkasa kasuwanci da cinikayya da kuma tabbatar da zaman lafiya a sauran kasashen duniya.
Shi kuwa Comrade Nuhu Shehu Kanam na jihar Plateau cewa yake ai dadewar siyasar Amurka ce ta sa yakin neman zaben kasar ba shi da hayaniya da hayagaga balantana a samu aika-aika.
To ai kin san Amerika da Najeriya even though muna kusan tafiyar da tsarin demokradiya iri guda, amma kuma babban bambanci dake tsakanin Amerika da Najeriya shine al'adunmu na siyasa da al'adunmu na demokradiya ba daya bane. Kuma idan kika kalle tsawon shekaru da ita Amerika ta dauka tana gudanar da wannan tsari, shekaru ne kusan 200 da yan kai masu yawa. Wannan shi yasa kika ga idan za a yi zabe ne a Najeriya za ki ga kaman za a je wani yakin duniya ne, wanda ko ta yaya ne kawai damuwarmu kawai mu yi nasara ba tare da la'akari da cewa ran dan adam da kika ganta guda daya tana da kima, tana da matukar daraja a gumba Amurke. Amma nan Najeriya a kashe karanan zabe ba wani zabin da ma za a yi a Najeriya, koda na karamar hukuma ne, baki samu labarin tashin hankali da da jini da kuma makone-kone a bangarori daban-daban ba.
Me yasa su ba a samun irin waɗannan ƴan barandan siyasa a yi kace-kace?
To su Amerikawa masu ilimi ne. Bayan sun fahimci cewa yakin neman zaben ka ba akan al'amuran da ya shafe su bane, akan batutuwan maida hankali ne kawai kan cin mutuncin ƴan abokan hamayyanka. To wannan zai taimaka ma wurin rage tagomashi da ainihin kima da daraja na jam'iyya da dan takara a idon masu sakuriya.
Ita ma dai shugabar jam'iyyar adawa ta ADP a jihar Plateau Ambassador Hannatu Gagara tabbatar da duniya ta yi cewa ai tsantsar tsarin siyasar Amurka ta sa ta tsere wa tsara ta kowace fuska.
Gaskiya zaki ga tafiyan da ake na su elections da zabe da suke yi already tafiyan yana tafiya da kyau. Kowa yana yin shi da sanaki.
Ya zaki kwatanta bambancin wato matakan da suke bi na gudanar da zabe da wanda muke samu ba ma a Najeriya ba a kasashen Afirka?
Eto, in kika duba su suna bin doka. Mu kuma a Afirka doka ne shine damuwa tun ba ma fannin Najeriya ba. Zaki ga cewa mutane a can in an yi tsarin doka na siyasa zaki ga kowa yana bi. Amma mu a nan zaki ga mutane ba sa bin doka. Akwai kama karya, akwai abubuwa da yawa da yake faruwa ta fannin siyasa da ke karan kankin aka ce miki wannan siyasa ne, zaki ce ba siyasa muke yi ba. Kin ga ba sa cin hanci da rashawa. Shi ma damuwa ne, domin daga cin hanci ne kowa yake kokari ya je nemo inda zai samu shi ma dan ya samu ya cuci wani. Amma su a fannin nasu su ba za ki same su da wannan abubuwan da mu muke fuskanta ba.
Sai dai kuma babban editan jaridar Daily Guard a Ghana Alhaji Abdulrahman Gwamda ya ce duk da kyawun tsarin siyasar Amurka salon yakin neman zaben shugaba Donald Trump ya fara warware mata tuka.
Da muna duban America gidan demokrasiya ne. So dewa idan zamu auna wasu abubuwa shi mu ce a America ga yanda ake tafiyar da demokrasiya. Amma shin ce gaskiya yanzu abubuwa sun saki? Yakan ba mu suru ga irin abubuwan da muke ji suna gudana a kasan America. Wani bi shi ka gan wato shi Donald Trump wasu yayyensa irin magaganun da kalmomin da ke fita bakin shi, ke mu ce shin America kuma na iya bin irin waɗannan abubuwa hanyoyin da muna duba wato nan ne da Najeriya ko Ghana muke ganin irin waɗannan abubuwa? Shi yasa gaskiya akwai dai wasu abubuwa dai kadan da zamu yi mai koyi da su, amma yanzu dai gaskiya abubuwan da ke gudana can yanzu akan gani na kallon labarai na ji wai cikin zaben farkon da aka yi wai Georgia wasu akwai wani fada-fada ma da aka yi shin ce to ai an komo gidan jiya kenan. Shi yasa a gani na kadan muke da shin da zamu yi koyi da shi daga yanda al'amura ke tafiya a America.
Shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a jamhuriyar Niger Malam Mustapha Abdullahi cewa yake duk da matsalolin da ake gani a salon siyasar Amurka akwai su manya-manyan darsan da ya kamata kasashen Afirka su duba don su ma su farka.
Darasin da Afirka za ta dauka na daidai kaga shi shugaba Biden ya ga ya tsuba ya sa mataimakin shi a gurin da yake nan. Na biyu kuma kaga ni tsohon shugaban kasa da Bill Clinton da matansa duka sun kawo ma takara ta ta Democrat goyon baya. Na uku kuma shine kada da yake shi Donald Trump din cikin jawabin National League yana dan zagin Kamala Harris dan musamman yana zancen kabilarta, yana zancen asalinta, amma kaga duka wannan abin bai kawo kwada ba. Kaga yanzu wata kasar Afirka ce da yanzu hada ya barki wannan su biyu shi Donald Trump a rayuwar shi an kusa kashe shi, to kaga wannan bai yiwu ba. Amma da ga gani na ne a takaice, zaɓe a Amurka yana da muhimmanci domin ana ba kowane ɗan ƙasa ra'ayi nashi. Kuma ba zan ce maka babu wani kawace hanci da rashawa, amma dai mutane ba suna zaɓe ba ne domin kuɗi, suna zaɓe ne don lalle-lalle sun yarda da ra'ayin ɗan takara yake rabawa da su.
Tutun da zamu yi baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manya-manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya, kamar da yadda abun yake kwance cikin doka. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 938 ne su yi sallamar sakin kujerun da su ne dama suke ganin su sun daukaka. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman ma da Sulemu Minu Barman Jamhuri yar Nijar da Idris Abdullah Bakon Ghana, sai Zainab Babajin jihar Plateau da suka tabbatar da manuniya ta cika. Ni Isa Lol na garin Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kun mako ina Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaida na Ikara, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasiha mu ta yau Juma'a.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا ثاني بن صالح نصيحة إتشي قوة زونا لابيا الله سبحانه وتعالى يا أمرتي باي كرسي فسادي أباين أسا كرس كاو برنا كرس كاو تاشن هنكلي فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. A maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a, mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah. Da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da ƙwarƙwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuruwarsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben, a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202-445-6989, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun yi tsokaci kan yadda za a kula da mata a cikin al'umma yayin da suke neman ƙuri'a a ranar Alhamis a jihohin Arizona da Nevada, jihohi biyu na kudu maso yammacin ƙasar da ake fafata a fagen siyasa. An gwabza fada a ɓangarori da dama a yankin gabas ta tsakiya a ranar Alhamis, inda aka kashe mutane da dama. Hukumomi sun ce makamai masu linzami da aka harbo daga Lebanon sun kashe mutane 5 a arewacin Isra'ila, ciki har da wani manomi da wasu ma'aikata 'yan kasashen waje hudu.
to madalla da masu sauraro baki dai abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima da al'asar da karfe 4 na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Dadi Balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu Tayo malama Nashwan Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa assalamu alaikum.